والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ina masallaci ne, in yanzu zai sami ne insha Allah, in yanzu zai sami ne insha Allah. To ba dama insha Allah zan kira ka dai za mu yi magana insha Allah. Inda ya zo ina nan insha Allah. Amma bardu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala kitabu al-muzara'a, qala babun idha zara'a dimali qawmin bighayri jibnihim وكان في ذلك صلاب له. هل ينزو أجتم مزارعة شيني أبن ديشا في شيني كي يعتبونا كوكما أي في أبونا كوبادة أرمبونا كوبادة حيوكونا كونا أبو مكما تشموانا. إمام البخاري أتوابي شوى باب إدام متن يشوك يشوك أبونا المتاني باتارد إذن نصبا الهال كما ينحكا أمغانين غريسو shin akwai laifi a cikin haka ko babu laifi. Qala haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddathana Abu Bamrata qala haddathana Musa ibn Uqba an-Nafi an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama annahu qala baynama thalathatu nafalin yamshuna akhadhahum al-mathar فأووا إلى غار في جبل فانحطت على قو على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان لوالدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رقت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية وإني استأخرت ذات يوم ولم آت حتى أمسي فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتباغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج الله فرأوا السماء وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها ولما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة
ففرجا. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرجي أرز. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فأردت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها. فجاءني فقال: اتق الله. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ. فأخذه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله: وقال إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة النافع: قال فسعيت. wannan babin da Imam Bukhari ya kawo, ya kawo wani hadisi ne wanda kila a tunanin dayanmu ba zai yiwu a kawo shi a wannan babin ba, amma dai kasantuwar malami ne kuma ya san hukunce-hukunce na shari'a sai ya kawo wannan hadisin a babu. Hadisi ne da ya gabata a wajaje da yawa na wasu mutane uku wanda suka fita suna tafiya, wato sai ruwan sama ya tsare shi, don haka sai suka koma cikin wani kogo a wani dutse. Suna cikin zaune a kogon nan da jiran cewa ruwan ya ɗauke, sai wani babban dutse sai ya zo ya rufe bakin kogon da suke. Don haka sai kowannensu suka yi shawara da junansu cewa mu roƙi Allah mu yi tawassuli da wasu ayyuka da muka yi na alkhairi, idan mun yi su domin Allah ne, to ta yiwu Allah ya ji ƙanmu ya yaye mana ya amsa mana addu'ar mu. Sannan abu na farko shine ana tawassuli da aikin alkhairi. Mutum yana iya yin wani aiki na alkhairi kuma ya roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa: ya Allah, wannan aiki da na yi ka biya min buƙata kaza, ko ka amsa min addu'a kaza, ko ka yaye min damuwa kaza. To wannan babu laifi, tawassuli ne bi amalin salihin, tawassuli ne da mutum zai yi da aiki na ƙwarai. Shine za ka ga wani yana neman wata buƙata, kila sai karanta alƙur'ani, wani yana neman biyan wata buƙata sai ya yi sadaka, wani yana neman wata buƙata zai wani aiki na alkhairi, ko biyayya ga iyaye, ko gina masallaci, ko wani abu, yana da zummar yana roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan aikin da ya yi ya biya masa buƙatarsa. Wasu ma ba ma buƙata ta duniya ba, muminai na ƙwarai sukan nemi Allah ya gafarta musu da ayyukan da suka yi, sai su yi tawassuli suna neman gafara Allah, kamar yadda ya zo cikin Ali Imran suka ce: rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Suka ce: mun yi imani, don haka Allah ka gafarta mana dalilin wannan imanin da muka yi. Don haka su gafara Allah suke nema da imanin da suka yi. To waɗannan su sai suka roƙi Allah tunda suna cikin wani hali ne na buƙata yanzu, kuma suna son buƙatar a yaye musu, damuwa suka shiga suna neman yayewa, sai suka ce: to mu roƙi Allah mana da wasu ayyuka waɗanda muke ganin mun yi su da zuciya ɗaya, ma'ana da niyya kyakkyawa. Don haka ɗaya daga cikinsu sai ya ce: ya Allah, ina da iyaye guda biyu, ma'ana uwa da uba sun girma, kuma ina da 'ya'ya ƙanana wanda nake kulawa da su. Ya ce: duk lokacin da na dawo da yamma ina da wato dabbobin da nake tatsan nonan su, ina tatsan nonan wanda nake fara shayarwa su ne iyaye na kafin 'ya'yana. To kaga wannan shi ma wani abu ne mai muhimmanci, mutum ya fara da haƙƙi da ya fi cancanta ya bi su mataki-mataki. Wani yanzu sai ya ma iyayen shi kafin ya ma 'ya'yan shi kafin ya ma iyayensa. Kaga wannan yana nuna kyakkyawan niyya da kuma kyawun aiki, sai ya fara da iyayensa kafin ya je ga 'ya'yansa. Misali yanzu da za a ce ga wata buƙata ta taso, misali ko kuma buƙatar guda ɗaya ne abin da za a samu, kuma ga mahaifiya ga ɗa, wanne za ka gabatar a ciki? Wannan ya rage dai ga mai sauraro, kowa ya san wanda zai gabatar. Ko wani ɗan shi ya fi soyuwa, ba ya so ya ga ɓacin ran ɗan shi, wani kuma baya so ya ga ɓacin ran iyayensa, wani kuma baya so ya ga ɓacin ran matarsa, haka sai ya fifita ta akan mahaifiyarsa ko mahaifinsa. To shi wannan bawan Allah ya ce: ina fara gabatar da iyayen shi ne kafin 'ya'ya. to kuma da za a yi koyi da shi aiki ne wanda yake kyakkyawa. Dan haka yace to wata rana nayi jinkiri ban dawo da wuri ba har sai da dare yayi na samu sun yi bacci iyayen. To amma sai na tatsu nonon kamar yanda na saba tatsa. Yace sai na tsaya a kansu ni ina jin tsoron ina kyamar kan na tashe su daga baccin da suke tunda sun girma. Sannan kuma ga ƴaƴana suna matukar jin yunwa har suna wato wani gurnani haka saboda yunwa. Kuma ni ina jin tsoron kar na fara ba ƴaƴana wannan abin ya zama na fifita su akan iyayena. Dan haka sai na riƙe wannan nonon ina tsaye akan iyayena tun da yamman nan har sai da alfijir Yahudo suka farka. Sannan na ba su suka sha, sannan na ba ƴaƴana. A wannan aiki ne na manyan mutane. Ko ba kowa zai iya ba. Ba a cewa ba za a samu, ba za a iya samu. Za a iya samu. Sai dai yana wahala. In an ce da wahala kan amma za a samu. Wani ka ji abin da yake ma iyayensa sai ka ga sai ka yi mamaki. Wallahi sai ka yi mamaki. Akwai wanda in ya shigo wajen iyayen nasa kafin ya ci abinci sai ya ba su. Sai ya lallame su, sai ya zauna da su, sai ya tabbatar hankalinsu ya kwanta sun samu nutsuwa sun yi komai kafin ya koma karantansa. Ana samun su suna nan da yawa. Allah ya sanya mu a cikin su. Dan haka yace na tsaya har sai da gari ya waye suka farka na ba su suka sha kafin na ba ƴaƴana. Yace ya Allah ina yi wannan aiki ne domin neman yardarka dan kai ne ba dan wani ba ba dan na burge wani ba. Ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki. Sai kuwa dutsen ya masa. Ba ga wannan bayan Allah ne na kwarai kuma ya nuna aikin da ya aiki ne kyakkyawa. Dayan kuma sai ya ce ya Allah akwai wata wato ƴar babbana da ya zama ina tsananin ƙaunarta kamar yadda maza suke ƙaunar mata fiye da haka ma. Ya ce sai na nemi wato in yi lalata da ita ta hanyar da bata dace ba ta ƙi. Har sai da ta shiga wata tsananin buƙata. Na ɗauko wato dinare guda ɗari na bata na ce amma da sharaɗin sai ta bani kanta. To ta ga ba yanda za ta yi ta haƙura ta ce sai da ya ce sai da ya kai duk inda namiji yake kaiwa zuwa ga mace amma bai aikata komai da ita ba ma'ana ta sallama kanta. Sai ta kalle shi ta ce ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah. Kada ka sanya zobe ba da kofarsa ba ma'ana tana mishi hannunka mai sanda. Kada ka yi abin da bai halatta a gare ka ba. Ka bari aure in aure ne ai za ka iya aure na. Ka bari in aure ya haɗa muka aikata haka. Da haka ya kalle ta ya kai kuma wannan lokacin. Kaga waye zai iya kai wannan lokacin ya bar buƙatarsa. Sai ya ce sai ya rabu da ita ta kawo kuɗin ya ce ki je na bari domin Allah. Ya ce ya Allah in na bar wannan abin domin ka ne. Allah ka yaye mana sai kuma dutsen ya sake matsawa. To na ukun shine abin da yake da alaka da wannan babu. Yace ni dai na dauki ma'aikata aiki. Akan zan ba su wato wasu mudduka na shinkafa. Zan ba su. Shine wato ladan aikin su. Aiki ne na gona. To bayan sun gama mun wannan aiki sai ɗaya daga cikinsu ya ce wane ka bani ka biya ni haƙƙina ka ban abin da ka ce za ka ban. Ya ce sai na ɗauke kaina na yi kamar ban gan shi ba. Shi kenan har sai ya fusata ya tafi. Kamar ya nuna shi ya yi fushi ya bar shi da Allah. Ya ce sai na ɗauki wannan shinkafa sai na samu fili sai na shuka ta. Na yi ta shuka shinkafan nan sai suna shuka ta har shekaru ba fa shekara ɗaya ba shekaru masu yawa. Mutumin bai dawo ba sai bayan shekaru ko goma ko sama da haka. Ya ce bayan ina shuka shinkafar kuma da wasu awaki ina kiwata su duk ladan shi ne. Sai da suka yi yawa suka kai garke masu yawan gaske shinkafan ma ta yi yawa. Kuma ƙasar ta shi ce. Sai da ya zo ya same ni sai ya ce wane ina haƙƙina. An tuka duniya ke nan bai ce biya su haƙƙinsa. Kaga ya taimake shi. Sai ya ce kaga duk abin da kake gani na gonan nan da wannan abin hatsin da aka tara da wannan dabbobin duka naka ne. Ka je ka ɗiba sai ya ce a wani karka mayar da ni wawa mana. Ko karka min zamba mana. Wannan ai ka raina min hankali a za a ce wannan nawa ne. Ya ce wallahi naka ne. Ai wannan abin da ka bari shi ne na yi ta juya maka shi. yace to haka ya kada abubuwan nan nasa ya dauki arzikin sa ya gaba komai bai bashi ba ko allura yace to ya Allah idan na kula da wannan haƙƙi nasa domin ka ne na tsari ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki sai dutsen ya matsa suka fita to anan kaga ya dauki hatsin wani ko irin wani ya shuka masa to wannan babu ne babu laifi idan kasar wani tana hannunka ko gonar shi tana hannunka sai kaga cewa in an bar gonar za ta lalace kuma kai ba hanyar da za ka yi ka same shi duk da yake za a samu ci gaba akwai waya amma har akwai wayar ma yanzu in ka ji akwai mutumin ƙauyen da shi bai da waya har ka ga waya da yawa a hannun mutanen gari zai ka je mai zama ma a gona sai ka ga shi bai da waya kila tsoho ne bai san ma me ake danna a waya ba dan haka kila gonarka tana wajen shi sai ya dauki hatsi ya shuka in ka zo ya ce wane ga abin fa da aka shuka ko kila da ka tafi ka bar masa wani daga cikin abin da yake na iri ne baka diba ba sai ya dauka ya shuka maka to wannan yayi babu laifi a ciki wannan babu laifi a ciki kai kuma sai ka duba ka ga abin da zaka masa na kyautatawa inda Allah ya ce hal jazaul ihsani illa al-ihsan ai babu ladan sakamako sai kyautatawa wanda ya kyautata ma ka kyautata masa Allah ya ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk to wannan shine dalilin da Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babu kala babun awqati aqabi nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ardi al-kharaji wa muzara'atihim wa mu'amalatihim yace babi na wato waqati na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka bayar da kuma wato ƙasa ta al-kharaj da kuma ƙasar al-kharaj al-kharaj shine wato wannan ƙasa ta Khaibar wanda aka raba ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ake kira kharaj ma'ana suna noma ta kuma ana cire wani abu ana mayar da shi ga baitul mal na mutum da kuma yanda suka yi shuka da mu'amalar su ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya gabata a darasin baya an yayyanka musu gonakin nan wasu a cikin su sun bayar sadaka wasu kuma a cikin su da suka zo za su bada sadaka tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye sai ya ce kar ku bayar da sadakar duka domin kun bayar da ita duka ta tafi kenan amma za ku iya killacewa shine ku yi waqafi wannan shi ake kira waqafi misali abin da kake da shi kamar sayyidina Umar shine hadisin shi zai zo shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni zan bayar da wannan gonakin duk bana bukatun su yace a'a ai ka killace su ka bayar da amfanin su amma kuma itatuwan naka ne dan haka dabinan da suke cikin gonakin naka ne amma duk abin da zai fito na amfani ka ce ka sa shi waqafi to kaga kenan ko bayan shekara nawa wannan amfanin naka ne amma ka riga ka bada shi sadaka ya fita a hannunka amma wannan za a yi ta amfani da shi shekara bayan shekara har iyaka lokacin da abin nan zai kare kamar yadda sayyidina Uthman ya sai wannan rijiya ta Roma ta Madina ya sa ta waqafi har yau din nan da muke magana wannan waqafin yana gudana na sayyidina Uthman a Madina har yau din nan kuma rijiya ce guda ɗaya sai ya tona har yau yana nan yana gudana ma'ana danginsa da danginsa har yau suna ci gaba da gudanar da wannan wata rana mun ji nuna mana inda wannan rijiya take a can wajen Qiblatain in ka bar masallacin Qiblatain daga baya ko wata unguwa ko a daidai wajen nan take bari na dan bada sako idan waqafi abu ne da ko bayan rayuwarka yana gudana shi dai ka'idar shi shine ba a siyar da shi sannan ba a kyautarsa sannan kuma ba a cin gadarsa don haka idan da yanzu za ka sai wani gida ka ajiye shi ka ce wannan gidan ka ajiye shi waqafi ne ga ko marayu ko ga 'yan uwanka ko ga al'umman musulmi ko ga mabukata gwargwadon yadda ka sa waqafin to ma ana yin waqafi a dunkule ana yin shi kuma a takaice kana iya cewa wannan wakafi na sa ga yan uwan mahaifiyata, ko su kadai ne za su yi bacci da shi, ko wannan wakafi na sa ga yan uwana, ko kaga yan uwanka suna da yawa duk za su shiga ciki, ko kana iya cewa wannan wakafi na sa shiga daliban ilimi, to duk wanda ba daliban ilimi ba zai shiga ciki ba, ko wannan wakafi na sa shiga marayu, duk wanda ba marayu ba zai shiga ciki ba. Eh, marayu ne gwamnati ba, saboda haka kana iya sa shi wakafi sai ka bayar da shi, to in ka bayar da shi ko da karos wanda suka zo magadanka ba su isa wani a cikinsu ya ce yana da haƙƙi a ciki ba, ba zai zo ya ce yau a cire min kasona na gado a wannan abin da mahaifinmu ya babu bai da wannan haƙƙi, sai dai gudanarwa. Idan kuma da mahaifin shi ya sa gudanarwa a hannun wani, to ba wanda ya sai ya cire, ba wanda ya sai ya cire in ya sa gudanarwa a hannun wani, sai dai in an ga wani ya ɗauki hanya ta karkacewa da barna da ciyar da kansa ko kuma gina kansa da wannan wakafi, ko anan za a iya shigowa a dakatar, an gane ko? Ba haka mutum yana iya sa wakafi ya ajiye shi, to shi ne yake magana akan wakafin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi wakafi ba yi da wani limit, yana iya yiwuwa gona ce za ka bayar ka ce duk abin da, misali musamman in ya zama gona mai ƴaƴan marmari ce, tunda ita ta riga ta kai wani gaba ba ta buƙatar kuma kulawa, yanzu kamar in mangwarori ne suke gona baya buƙatar kuma sai ka je ka ci gaba da samun su wani abu, zai kai wani level da duk inda muna ta zo zai yi fure ya fitar da ƴaƴa, to haka iya cewa duk mangwaron da ya fito wakati ne a bayar da shi sadaka. To kaga amma in abin da za a shuka ne da za a girba wannan kuma sai an shuka ai, haka yana iya yiwuwa gona ce, tana iya yiwuwa gida ne da za a zauna, tana iya yiwuwa alƙur'ani ne da za ka sa a masallaci, shi ma sunan shi wakati. In ka sa alƙur'ani a masallaci ka ce wakati ne, to ba wanda ya isa ya fitar da shi, ba wanda ya isa kuma ya mallake shi, don haka duk wanda ya zo ya karanta kai kana da wannan ladan wakafi. Ko kuma misali ka sa shimfiɗa, yanzu ma kamar misali duk abin da yake cikin masallaci wakati, yanzu ba wanda ya isa ya yi tasarrufi ko ya yi mu'amala da wannan shimfiɗa ɗin a zaman mallakarsa, ko ƴan kwamiti ko da ciran kafin ɗin za su yi ba za su kyautar da shi ba, sai dai su siyar su mayar da gurbinsa da wani abu, amma ba wani a cikinsu da zai sake mallaka. Ko misali an yaye masallaci za a ƙara gyara shi, kwanukan da aka cire na masallaci wanda ba a buƙatar su, to ba za a ce to a yi kyauta kuma da su ba, ko domin layu haba a kyautarsa, sai dai a je a siyar a sai wani abu da zai sake dawowa cikin masallaci. Kaga ya zama har yanzu dai shi wanda ya sa abin nan dai amfanin yana nan a kansa, to amma wasu suna ɗan wuce wuri, ai da siyar a yi buƙatar abin nan da ita, ta ce ko a yi buƙatar kwamiti ko wani abu, abin da aka cire a mayar da gurbinsa a ajiye wani abu da zai zama madadinsa, haka za a yi ta juyawa, ko idan fankoki ne aka ga sun lalace a siyar a sai wata a saka.
Na kamar sace na dama ne misali wasallar wani masallaci
biyi kyautarsa
yana da buƙata
sai a ba wani masallaci, zai iya yiwuwa a matsayin amma wakafi su ma, kar a ce kuma su zo su siya da kuɗi mai rahusa, kar a ce su biya kuɗi su karɓa, za a iya bayar da shi amma in ya koma can ɗin a matsayin wakafi kuma zai koma, amma dai mafi kyau da za a mai gurbinsa da wani abu ya zama wakafin yana, an gane ko? To wannan shi ne wakafi. To a nan ya ce wa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama li umara تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. شو عمان ذا الله صلى الله عليه وسلم يا قيام سيدنا عمر يتشي كي صدق هذا أصل إتاتوا منا يا ذوني يسا عمان ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي ني أبن دنا سامو نكسونا نخيب اليامن يوا بعد دبك آتس تقوما ناسو انبايد دشي صدقا عمان ذا الله يتشي كرك بعد دشي صدقا كبادة كوتر wato ka killace shi asalin ya zama naka ne amma ba za a siyar da shi ba kenan, don haka duk abin da zai fito na ƴaƴan marmarin sai a yi sadaka da shi, kenan itatuwan naka ne. Bayan rasuwarka sai su Abdullahi dan Umar su ci gaba da gudanarwa, amma ba gado ba, a matsayin su cigaba da bayarwa su masu ma bayan su jikokin su haka za a yi ta gudanar da shi har lokacin da Allah zai gaji ƙasa da wanda ke kanta. Kuma wakafi abu ne mai kyau, hanya ce ta tallafi wanda addinin musulunci ya nunar da ita, kuma inda al'umma za su dage da yin wakafi to wasu abubuwa da yawa za a samu saukin su a cikin al'umma, abubuwa da yawa. To an fi yin wakafin masallaci tunda shi na Allah ne, amma wakafi na taimakon mutane ba a cika yin shi ba, kuma yana da kyau. Yanzu aka samu a waɗanda suka san muhimmancin wakafi, akwai wani ɗan kasuwa a Saudiya ɗin nan da ya rasu, Suleimanu Raji, wanda za ku ji ana ta labarin sa, ya rasu bai kai shekara da yanzu, wanda yake da wani babban banki a Saudiya ana kiran shi bankin Raji, babban mutum ne. Akwai wata unguwa an kafa ta Maka ka kama hanyar Jidda, in ka je yana da babban masallaci da ya gina wakafi ne, a masallaci in ka cire harami ba za ka ci ga wani masallaci da ya kai shi ba a Maka ne, babban masallaci ne. To akwai hotel da ya gina su sun kai kusan kaman guda goma, kuma kowane hotel guda ɗaya duk inda ake neman hotel a duniya 5 star ya kai. To gaba ɗaya suna kewaye da wannan masallacin, to duk waɗanda suke sauka a hotel ɗin da kuɗin da suke biya wakafi ne ya sa a dinga kulawa da masallacin da ɗawainiyar masallaci, ya ce baya buƙatar komai a ciki dukka gaba ɗaya, ba wanda yake da hawa ƙasa da 20 a hotel da su ake gudanar da masallacin, da haka masallaci baya buƙatar sai an zo an ce fi sabilillah. Shi ya riga ya ba da wakafin nan yanzu kawai duk da wani masallaci da masu shara da limamai da masu aiki da yanda ake ɗaukan karatuttuka a masallacin da yanda ake komai wannan ya ɗauki da ƴan itikafi ma. Da haka yanzu za ka yi itikafi a masallacin bukin za ka yi, in ka yi bukin a sama in an yarda da abin nan ɗinka tun kafin azumi ake bukin, da abin da za ka ci da wanke ma kaya da za a yi duka a cikin masallacin za a ma a cikin wakafi. Shi fa ya mutu ya koma ga Allah, wannan lada yana tafiya gare shi. Yasa wasu yasa zaba zahaba ahlud dusur bil ujud, masu kudi sun tafi da lada. Haka irin waɗannan sun san menene muhimmancin wakafi, haka idan mutum Allah ya masa budi ko da wakafi ba mai yawa ba ne, tun daga shi na an ce ka sa alqur'ani a masallaci, ka tona rijiya, ka shuka bishiya wacce take mai inuwa ko mai ƴaƴa, duk wannan yana cikin wakafi da mutum zai yi, ko ka gina gidan marayu ko wani abu makamancin haka, duk sunan shi wakafi. In mutum ya yi kuma wani savings ne da ba za ka karɓe shi ba sai ranar da ka sadu da Allah, kaga babu savings ɗin da ya kai wannan. Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su yi irin wannan aiki. Qala haddathana sadaqa qala akhbarana abdurrahman an malik an zaid ibn aslama an abihi qala qala umar radiyallahu anhu لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. سيدنا عمر يكي تشيوا واتو أمبا دن واتو ثورا الأمة المسلمين ذا سزو با يمبا يكي تو دوة القرية دا مسلمين سكا تشنسرا أكي سكا بوديتا تو دا سينا ككساتا كمريان من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسا خيبرا. أما يكي إنه هكا ai wasu za su zo kuma ba su samu komai ba, da haka ya ce shi ya sa na dakata. Idan shi ya yarda a dinga kaso ko kuma a dinga sanya abinda mutane za su samu damar da za su yi wani aikin alkhairi ko wakafi ko wani abu makamancin wannan. Kala babu man ahya ardan mawata, babun wanda ya raya ƙasa matacciya, ma'ana ƙa'ida ta mallakar ƙasa a tsari na addinin musulunci. Bayan in ka cire siya, ka cire kuɗi ka siya, in ka cire kyauta wani ya baka kyautan fili, in ka cire gado wani ya mutu ya bar ma gadon fili ko to yana daga cikin hanyar mallakar fili ka je ka samu daji ba na kowa ba, ka gyara shi ka raya shi ka shuka shi, to ya zama mallakar ka. Wannan tsari ne na addinin musulunci na mallaka. Amma dai kaga a yanzu a tsarin kaza duk inda ka je ka taba sai a ce a gonakin kakanninmu ne, to ne ce na kakanninsu ne ba yanda za ka yi. Kuma a yanzu ma ko da ka je ka samu wani daji ka shiga sai a ce ai government reserve area ne naka ba ma ka da yanda zaka yi amma da za a bi tsari na addinin musulunci to shikenan duk wanda ya je ya samu wani daji da ba kowa itatuwa ne da dutsuna da abin nan a ciki sai ya zauna a wajen ya gyara shi ya killace shi har ya shuka wajen ya sa ya zama mai rayuwa to wannan ya zama mallakar sa shine babu man ahya ardan mawatan babu wanda ya raya ƙasa wacce take matacciya wa ra'a zalika aliyun fi ardil kharabi bil kufati mawat haka nan wannan shine ra'ayin sayyidina ali radiyallahu anhu a wasu wajaje a kufa da suka zama kango yana da ra'ayin cewa to duk wanda ya je gyara wannan ya wajen ya tada shi to shikenan mallakar sa ne tunda ba na kowa bane kuma ya zama kango wa kala umar man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu sayyidina umar yace duk wanda ya raya wata kasa matacciya a ce ko wani kango ne an kaurace masa ko wani daji ne ko wani waje ne da ba a amfani da shi yace duk wanda ya raya shi fahiya lahu to tashi ci ya mallake ta a to yanzu ma mutane da yawa da suka mallaki gonaki ai dan haka ne ai to musamman irin na da da kakanni da kakanni duk wanda ga ce ma gonakin kakannin mu ne in ka ce waye ba su rayawa suka yi ila hijira ne ko wani abu ya kai su ga wajen ko suka zauna a wajen kuma suka zama wajen ya zama nasu wa yurwa an amr ibn auf anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kuma ana rawaito hadisi da irin wannan lafazin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya raya wata kasa ta zama tashi in dai matacciya ce wa qala fi ghairi haqqi muslimin a wajen da wanda yake haƙi ne kuma ba na musulmi ba yace walaysa li irqi zalimin fihi haqqun duk wanda yake kuma azzalimi ne ba yi da haƙi a cikin wannan ƙasa ma'ana wani yazo ya makwace na wannan ƙasa da ta raya to ba yi da haƙi a ciki wannan Allah zai karɓar ma haƙin sa wa yurwa fihi an jabirin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق ثبت في حديث عن عائشه رضي الله عنها تجي من صلى الله عليه وسلم يجي دو وند يراي وتا قسا دبا تا وني با كاجي شرطي gangar ka ji wannan hadisin ka je ka shiga wata gona a nan gangara ka ce ai na ga ba a nomawa sai ka tambaya waye ne ita tukunna ko ka je tono a wani fili ka ce na ga ba wanda ba ne shi a sai ka tambaya dan yanzu zai a ce ma an je an yanki daji ana ta tono a zo ai ta rubuci wasu su ce ai na kakanninsu ne na waye a ce ba haka ba ko a je ɗiban ƙasa gwamnati za ta yi wani aiki ta je ta toni ƙasa a wani fili in dai akwai wanda yake da filin to haƙƙin sa ne gwamnatin nan ta biya mishi kuɗi na wato fansa da za a bashi na taɓa ƙasar shi da aka yi da wani lokacin za a yi aikin kwanta ko menene sai gwamnati ta je ta ɗiba to amma in ya zan ba na wani bane to dama mallakar ta ne tunda ita ce gwamnati yanzu kana tafiya in ka bar garin Bauchi ka kama hanyar Iyabo za ga duk ƙasar da ake tonawa gwamnati ce take tona abin ta ba wani wanda ya zo ya ce nashi saboda filin ba na kowa ba ne ko kaga an je ana fasa dutse ana yin kankare da shi gwamnati ce take ko to nawaye dama nata ne to in ba nata ba ne inda za a samu wani mutum dama ya killace wajen kuma ya raya wajen kuma ya shuka ƙasan wajen to kaga ya zama mallakar kafin a yi wani abu a ciki dole sai an nemi haƙƙin ala urwa yake cewa qada bihi umar wannan shine hukuncin sayyidina umar ma'ana yayi hukunci da shi a doka ya mayar da shi doka duk wanda ya raya wata ƙasa da ba ta kowa ba to shine yafi cancanta da ita fi khilafati a zamanin sayyidina umar an samu abubuwa da yawa na ci gaba na ƙasa da ba a samu a wani zamani ba kafin sa ba ko kuma bayan sa na khalifofi domin a lokacin sa an samu ƙasar musulunci ta faɗaɗa kuma an samu wasu al'ummomi daban-daban da suka shiga musulunci sannan kuma ya sa wasu abubuwa waɗanda suke na gudanarwa ne na sanya tsari da doka to zamaninsa an samu irin waɗannan abubuwa ƙala babun haddasa na Qutaiba قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وكل أمرة في حجتي أو أن حديثي نا عبد الله بن عمر رضي الله عنه yace annaban Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mafarki sai aka nuna masa cikin mafarki a wajen da yayi zango lokacin da ya fito zai tafi aikin haji a Zil Hulaifa wanda shine miƙatin mutanen Madina daga Madina zuwa Zil Hulaifa kaman abin da ya kai kwatankwacin kilomita 10 haka an gane shine miƙatin mutanen Madina ana kiran shi Adiyar Ali yanzu amma asalin wajen Zil Hulaifa saboda akwai wata bishiya shine ake danganta ta da wajen shine Zil Hulaifa a fi batnil wadi cikin kwazazzabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mafarki sai aka ce masa a cikin mafarkin malaika Jibril ya gaya masa cewa innaka bi batha mubaraka lalle kai kana cikin wato wani fili ko wani farfajiya mai tarin albarka sai ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin shine Musa ibn Uqba yake cewa naga Salim dan Abdullahi dan Umar yana wato kwantar da taguwarsa a wajen da Abdullahi dan Umar ya kwantar da taguwarsa yana wato kirdado ya gano inda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kwantar da taguwarsa dan yayi sallah a wajen domin an ce waje ne mai tarin albarka yace huwa asfala minal masjid yana ƙasa da masallacin kenan ba asalin cikin masallacin miƙatin ba gefe da shi domin duka wajen kwari ne ai in ka zo daga Madina in ka fita daga Madina idan ka zo Zil Hulaifa gangarawa za ka yi gangara ne wajen in ka gangara haka nan kuma in za ka tafi maka haurawa za ka yi ko ana kewaye-kewaye sai an kewaya sai a haura sama so wajen kaman wani kwari ne haka ya ce kana cikin wani kwari ko kuma wani kwazazzabo mai tarin albarka dan haka ka yi sallah a wajen to shi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma duk inda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu sai yayi kokari ya kwaikwaye shi a wannan abu to sai dan shi shi ma Salim dan Abdullahi dan Umar shi ma yake kokoyen shi akan haka yace wa huwa asfalu min al-masjid alladhi bi batn al-wadi yana ƙasa da masallacin sai dai ba mamaki kila yanzu ya zama wannan wajen da ake fada din ya shiga cikin masallacin dan da yanzu masallacin ya fadaka yayi fadi sosai yana da girma iyaka kewayen masallacin gaba daya to ta iya yiwa ko ya shiga cikin wajen Allahu a'lam qala wa bainahu wa bain at-tariqi wasatun min dalika akwai tsakanin wajen da hanya akwai dan tazara amma kage yanzu kila tunda an baka da masallacin kila ya zama dan ba za ka kwatanta shi ma da wani masallaci ne babba a garin nan gaba daya Central Mosque kaman guda uku na gani ko hudu shi ma zai wajen masallacin miƙatin kewayen shi gaba daya ko haka ne ko Alhaji ai zai ma wuce haka ba karamin waje bane to kaga ta iya yiwuwa akwai wannan yankin da ake fada kila ya fada cikin masallacin da haka wanda yayi sallah shi ma ya bi wannan umarni ya bi wannan sunna kamar yanda yazo a hadisin gaba حديث عمر رضي الله عنه دعا من زال الله صلى الله عليه وسلم يكي شوى الليلة أتاني آت من ربي شوى ونن داري نزوى يازو من دعا مهل تشيناشين ملائكة جبريل يازو من وهو بالعتيق نا وجن دعاك كرش عتيق سيتي من كي صلى أونن فززبو ميتار البركة وقل كما كتشي ألوكة النزاك أورنية كتشي أمرة في حجتي na daura niyyar umara cikin aikin hajji, ma'ana zan gwamutsa umara da aikin hajji su nayi su a cikin aiki guda daya. To kaga abin da yake karantarwa shine cewa an fito ba wai wajibi bane, amma an fito idan mai niyya da zai niyya ta aikin hajji ko umara in yazo zil hulaifa ya dauki yayi sallah, in ya samu sallar farilla a wajen wannan abu ne mai kyau, in bai samu sallar farilla ba in yayi alwala yayi wankansa to sai yayi sallah ta nafila, sannan sai ya daura niyya ta aikin hajji daga wajen. To wannan shine abin da aka fi so, kuma har yanzu abin da ake tafiya a kai kenan, in ba ta kure ba. In ta kure wani lokacin mutum kaga zai latti daga cikin mota kawai sai a wuce da ku ta saman titin sai a ce kowa yayi niyya. Haka taɓa mana wata shekara mun fita a ƙurarren lokaci ranar Arfa muka dafi abin nan Makka, muna makaranta ne ba wai a cikin al'adar ba, kuma duk da malamai muke suka ce kawai a wuce ba tsayawa, tun daga can aka ce duk wanda bai niyya ba to ya yankan makansa, haka ana cikin mota kawai kowa ya daura niyya aka wuce ba tsayawa, saboda ranar Arfa ne in mun tsaya za a yi latti sai aka wuce. Kala babun idza qala rabbul ardi أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما بادي إذا متن وندي كشيني ميغونا إن يتشي ما نا يدد أبند الله يدد شكود أبند الله ينكى ما أولنا كسا يتشي تو بي أمبتشي لوكتشي بما أنا دي تشي مشي ونن كسا نابرنا دقنان زوا ba kawai ya ce kawai iyaka abinda Allah ya baka ka yi amfani da shi biduni ajal, ma'ana da iyakan ce ma ba. To Imamul Bukhari yake cewa abinda suka yadda akai shikenan, in dai har sai rabu akan haka to shikenan duk wanda ya tashi ya karba, in dai sun yadda akan haka ba su iyakan ce ba. Hadisin ya gabata shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan Khaybar, shine yace haddathana Ahmad ibn al-Miqdam qala haddathana Fudayl ibn Sulaiman qala haddathana Musa qala akhbarana Nafi an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ha ya ka wani sanadi na hadithin qala wa qala Abdul Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj qala haddathani Musa ibn Uqba an-Nafi an ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ajla al-Yahuda wan-Nasara min ardi al-Hijaz وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكركم بها على ذلك ما شئنا فقرروا بها حتى أجلاهم أمر إلى تيماء وأريحا. وانا حديث شيني عبد الله بن عمر يجي سيدنا عمر رضي الله عنه يقول يهودا ونصارى غبادين سدغا واتو ينكن لارباوا هنا هجاز nan ce Hijaz ana nufin yankin Makka da Madina da kewayenta gaba daya, duka ya koli Yahudawa da Nasara a cikin Sayyidina Umar duk ya fitar da su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance lokacin da ya ci galaba akan Yahudawan Khaybar ya so ya fitar da su din Yahudawan ya kore su, kuma a lokacin da ya ci galaba akan kasar ta Allah ce da annabinsa da kuma musulmi, wannan haka Allah ya hukunta. To lokacin da ya so ya fitar da Yahudawa akan cewa tun da kasar yanzu ta Allah ce da annabinsa da musulmi, kenan ba ta Yahudawa bace, haka tun da yanzu kasar ba ta su bace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yunkurin su bar kasar su fita ya kore su, sai suka koka masa, suka nemi alfarma, suka nemi a musu afuwa a basu su zauna a kasar, amma sun san ba ta su bace, amma su dinga aiki na gona a kasar, amma duk abin da suka yi aiki tunda yanzu kasar ba ta su bace za a ba su rabi na abin da suka noma su dinga rayuwa akai, amma fa kasa ba ta su bace. manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya yadda musu haka yace to na yadda zan tabbatar da ku amma gurgurdan yanda muka so to shi yasa suka zauna a wannan lokacin har manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu an bude Khaibar shekara ta 8 bayan hijira manzala sallallahu alaihi wasallam kenan manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara ta 9 ta 10 aka shiga shekara ta 11 ya rasu ya shiga shekara ta 11 ne ya rasu cikin Rabiul Awwal to sai na Abubakar ya zo yi shekara biyun shi na khalifanci suna nan bai fitar da su ba yayi maintaining wannan position da zamanin sayyidina Umar ya zo sai ce wannan za a canje wannan kuma wannan ba saba ma Allah da manzon shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wannan sunna ce ta Umar saboda ai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne za mu zaunar da ku yanda muka inda muka so kenan ya so ne kila iyaka wannan lokacin lokacin zaman su kenan tunda kowanne lokaci aka kai koda sun kai har yau ne to sun tabbatar cewa kasar ba ta zuba ce tunda kasa ta Allah ce da annabi da musulmai sai sayyidina Umar ya ce to amiyar mu da musulmai kasar su da haka sai ya kore su ya fitar da su gaba ɗaya ce su bar kasar an hakura ba a buƙatar su kuma sai ya raba ma musulmi to ya kai su wani gari da ake kiran shi Taima yana nan iyaka ne tsakanin kasar Saudiya a yanzu da kuma yankin kasar ko Iraki ko nan wajajen don haka Taima da kuma wani gari da ake kiran shi Ariha wanda daga nan zaka shiga kasar Sham shine inda Yahudawa suka koma to kenan abinda Imam al-Bukhari yake so ya tabbatar mana anan an fahimta duk ƙasa idan babu wani mai ita to ta Allah ce da annabin sa da musulmi kenan duk wanda ya raya wata ƙasa da ba ta kowa ba ya mallake ta ta zama tashi kuma inda za a bi diddigin tarihi na waɗanda suka mallaki ƙasa duk a haka suka mallake ta a da can ai ba a wani cinikin gona ai sai ga mutane ne sai a ce sun je sun sari kaza ko mutane sai a ce sun sari misali dutse ko sun sari yalwa ko sai suka kafa ta sai a samu sarki a wajen ai ba wanda zai zo ya tace su ta zama tawa kasu to yawanci zaka ga gari saran shi ake a lokacin sai a ce mutane ai su wane ne suka sari kaza suna nan kuma suna zaune sai wani ya ji shi wajen ma bai mishi ba shi ma sai ya ƙara gaba da shi da abokanansa ko da 'yan uwansa sai su saru wani kagwaje sai a ce su ma sun saru kaza da haka bagaruruwa suka kafu to kaga kenan ana kan wannan tsarin na musulunci kuma suka kafa akan haka ko wanda yake zuwa ya ce to gona na ce ko ba ta kafa ce ba wanda zai tashe ka haka wannan tsari ne wanda addinin musulunci ya tabbatar da shi kuma har yanzu din in za a samu wanda zai je ya zauna a wani waje daji ne shi kadai ya saru wajen ya zauna ya gyara shi ya raya shi ya zama mallakarsa yana da iko akan wannan waje to za mu dakata a nan insha Allah babu ma kana min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuwasi ba'dhum ba'dan fi ziraati wa sama babun abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke na wasicci a tsakankanin su na harka na abinda ya shafi shuka da kuma noma abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik kafin a kira sallah a gurguje karatun mu na gobe kila ba za mu samu ba saboda kwadaitarwa wajen azumi na tasu'a da kuma ashura sanan mu ne gaba ɗaya cewa yau 8 ga wata gobe 9 litinin kuma 10 don haka sunna ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya ta kuma sahabbansa suka yi koyi da shi kuma ma har ya umarci al'ummarsa da yi lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina ba a wani azumi na Ramadan don haka azumi da ya zama wajibi shine azumin Ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wayi gari ya tashi da azumi to kare a ji a ranar Ashura ke wanda kuma ya riga ya karya kuma ya kai yanzu yake jin wannan bayanin to ya rike bakinsa domin wannan azumi shine azumi na wajibi a kai da haka ya umarci al'ummar musulmi suka yi wannan azumi to baki kuma shekara ta biyu kenan sai aka wajabta azumin watan Ramadan sai ya zama azumin watan Ramadan ya zama shine wajibi azumin Ashura ya zama sunna kuma azumi ne mai albarka azumi ne wanda yake da tarihi wanda tarihi yana komawa zamanin Annabi Musa ne alaihi salam wasu ma suna cewa yana komawa zamanin Annabi Nuhu alaihi salam, amma wannan babu tabbaci akai. Abinda ake da tabbaci akai shine na Annabi Musa, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Yahudawan Madina ranan Ashura, yaga suna ta murna, suna ta farin ciki, sun sa kaya, sun sa abin nan, suna bukukuwa, sai yake cewa wai me kuke haka? Sai suka ce ai wannan rana ce da Allah ya tsirar da Annabi Musa da Banu Isra'ila daga Fir'auna, ya daukaka su, ya ba su nasara, saboda haka muke murna da wannan, muke gode ma Allah. Sai yace wallahi mu muka bi ku cancanta da Annabi Musa, domin mu muke bin tafarkin sa, mu muke bin shari'ar sa. Dan haka sai yace to mu ba biki zamu yi ba, abinda zamu yi shine mu yi azumi dan nuna godiyar mu ga Allah madaukakin sarki. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ayi wannan azumi, wato na Ashura. To sai aka yi wannan azumi na Ashura, dan haka sunna shine ayi azumi a wannan rana. Abin da ya saba ma sunna abubuwa guda biyu ne, masu kukan bakin ciki a ranar Ashura. Yan Shi'a da suke cewa an kashe Hussein ranar Ashura, lallai kashe Hussein abu ne wanda ya shafi duk wani musulmi, amma duk zafin kisan Hussein bai kai zafin kisan da aka yi masa Sayyidina Ali ba, mahaifinsa, tunda Sayyidina Ali ya fi Hussein daraja, ko shi ne ya haife sa. Saboda haka wannan wani abu ne da suke fakewa da shi kawai, sai su rana ce ta bakin ciki. Sai a sa bakaken kaya, a fito da sarƙoƙi, ana fasa jiki, ana kuka, wai ana kukan wato abin nan, kukan mutuwa na Hussein da aka yi. To wannan ya saba ma sunna. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yace ayi? Azumi. Baka bai ce ayi kuka ba. To wasu kuma sai suka wuce waje, suka ce to su dan su saba ma ƴan Shi'a, za su mayar da ranan kuma ranan murna da farin ciki na abin da aka ma Sayyidina Hussein. Dan haka sai suke cika ciki. Yace rana ne na farin ciki, rana ce ta holewa, a ce ka yalwata iyalanka a wannan rana. Ai ko ce a turai shi ne aka basu da yin wasan rana. Saboda haka shi ma wannan sai ya zama wata al'ada ce da aka dauka ta koyi da kuma su Yahudawa. Dan haka mafi alkhairi shine yin azumi, dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma shi yace ayi, kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ranar azumin tara ba, tunda aka fara shi din goma yake na ashura har shekara ta goma daga hijira da aka yi azumin ashura kenan na Muharram. Sai yake ce ma sahabbansa, in Allah ya raya ni zuwa baki, zan azumci ranar tara ga wata, saboda na saba mai Yahudawa, na ga su ma sun bi mu, suna kwaikwayon mu da kuma yin azumi. Dan haka sai ya ce zan yi tara da goma dan na saba mu. To sai kuma daman Muharram ne, a farkon shekara ne ko? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safar a Rabiul Awwal sai ya rasu, sai bai kai wata shekara da zai yi taran ba. To wannan yake nuna cewa tunda har ya himmatu, ya yi yunkuri, ya yi kwadayin yin azumin taran, to in ba abu ne mai kyau ba zai yi ba. To shine ya zama ya kyautu ga musulmi su yi azumin tara, dan su bi wannan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ana ba azumin mataki guda uku. Mataki na farko ne wanda yafi kowanne shine ka yi azumin goma, dan shine ya tabbata sauran dubbin shi suke. Mataki na biyu ka yi tara da goma, mataki na uku ka yi tara da goma da sha ɗaya, haka malamai suke kawo. To duk da yake na ukun yana da ɗan rauni kaɗan, shine cewa ana yin guda ukun ne saboda koda an samu saɓanin ganin wata, ta yanda in ka yi tara da goma da sha ɗaya, duk yanda aka yi dai sai ka faɗa cikin goman ba ta wuce ka ba. Idan ba a ga wata ba ne ka yi ranar goma, to in ka yi na ranar sha ɗaya, to ka yi ranar goma kenan. Idan kuma wasu sai ga sun ga watan ne, to shikenan kai za ka yi ranar goma. To shi ne wasu ke cewa a yi tara da goma da sha ɗaya, amma dai tara da goma shi ne abin da ya tabbata a sunna. Don haka kuma yana da kyau ‘yan uwa in sun yi wannan azumi su roƙi Allah Maɗaukakin Sarki buƙatu musamman na hali da ake ci, ba wai buƙatu na kanmu ba. Buƙatu na kanmu kowa yana da buƙatar sa, yana da lokaci, amma musamman halin da ƙasa take ciki na tashin hankali, na wato dauke dauke da kashe kashe da gurbacewan al'amura. Kuma idan ma mun yi kyakkyawan fata na cewa rana ce da Allah ya taimaki Annabi Musa akan Fir'auna, mu kawo mu hararo wannan bukatar mu sa ta cewa shekara ce da Allah zai kawo mana saukin fitintunu, sai mu sa wannan a cikin addu'o'in mu. To da haka sai kaga Allah ya amsa mu. Haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan fitintunu, Allah madaukakin sarki ya kawo mana karshen su. Kuma mun san cewa babban al'amari da za a yi a cikin shekarar musulunci da ma wacce ba ta musuluncin ba shine zaki. Dan zaben nan zai faru a cikin wannan shekara ce ta 1444. Ko? Aya watan biyu ne ko? To yanzu mu muna watan daya. Watan biyu kuma zai faru kamar muna wajen wata na shida ne kila. To kaga a cikin shekarar nan dai ta musulunci ne. Kuma a cikin shekarar kafirai ne za a yi. Dan haka sai mu dage da addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita. Allah ya mana zaɓi na alkhairi. Kada mu tsaya kallon cewa wane da wane da wane, mu mayar da al'amari. Tunda da dai an yi an ga kuma ba a samu abin da ake so ba. Wane da wane da wance da suwaye ba sai zai fitar da mu sai yayi mana bala'i ba. Allah ne kadai yake yayi bala'i. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Allah ne yake yayi mummuna. Mutum bai sai yayi ba. Wani bangare bai sai yayi ba. Wata fati ko wata jama'a wallahi ba sai ta fi yayi abin da muke ciki ba sai Allah. Da haka mu koma ga Allah, duk abin da Allah kuma ya zaban mana mu karbe shi. To sai mu ga sauki a cikin al'amarin. Amma muka ce mu za mu zaban mu kanmu alhalin ga ma halittunmu, to mun shiga cikin damuwa. Mun shiga tashin hankali. Haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya duba halin da muke ciki, ya tausaya mana, ya ji kanmu ba dan halinmu ba. Domin cewa mu bayinsa ne masu kuma laifuffuka, muna roƙon Allah ya yaye mana, Allah ya kawo mana mafita, Allah ya sa wannan shekara ta zama shekara ta alkhairi, Allah ya sa shekara ce ta samun sauki, Allah ya sa shekara ce ta samun rahama da ni'imomi wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba. Kuma Allah ya sa ƙarshen fitintunu su kawo a cikin wannan shekara. Muna roƙon Allah madaukakin sarki amsa mana addu'o'inmu. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thank you.